ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودسا كسادوا أولا مجلس سيبي البركة أولا مسألة جينا عثمان ابن عفان أنا قدن كي أجكين قرن كانوا أيو دوماء بلان السبر daya ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1432 wanda kuma yazo daidai da 3 ga watan 6 miladiya ta 2011, inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda a yau da ikon Allah za mu fara tafsiri cikin suratu ash-shams. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس ونشيد سنن دا تشعر بشيء أتكين مصاحب ثم شيني وانده يزو أتكين جانب الترمذي دوانا يقول لباب وانا سورة ما جاء في تفسير سورة الشمس حكنا أتكن عارضة الأحوذي أبين يروه تاكينا حكنا تدامان بكل ثمان تفسيري سورة الثلاثة الشيكينا سورة الشمس أما ياد أتكن سورة البخاري يا كراو تدسونا سورة الشمس وضحاها وتكمر يا هكيتو لفظا قايا الفرقو كوانا السورة wannan sura sura ce makkiya da littifak malamai sun yi ijma'i akan kasancewar ta sura makkiya a jerin gwanon saukan surori na alqur'ani wannan ita ce ta 26 wadda ta sauka bayan suratul fajr da suratul buruj ayoyin 15 ne bisa a tafsirin abinan hidayar mafiya yawancin malamai. To amma malaman Makka suna lissafta ayoyinta 16. Wannan sura abu da suke karantarwa gargaɗi ne da tsoratarwa ga mushrikai waɗanda suka sako Annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa a gaba, suka ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi na alqur'ani da abin da ya zo da shi na tauhidi. Ubangiji yana tsoratar da su a cikin wannan sura da nuna musu cewa zai iya ya halakar da su saboda wannan karyatawa da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ya halaka Samudawa waɗanda suka karyata annabinsu Annabi Salih alaihi salam. A cikin wannan sura Ubangiji ya bujiro da batun halittar ɗan adam tare da kinsa masa sanin abin da yake fajirci da sanin abin da yake takawa, wato sanin saban Allah da kuma da'a ga Allah, wanda Ubangiji ya buɗe surar da rantsarantsi ya rantsi da wasu abubuwa daga cikin halittunsa kamar yadda ya rantsi da zatinsa. domin ya nuna girman maganar da yake yi. A fahimci maganar da yake yi ba tantarwa ba ce, magana ce babba. Saboda haka ya yi rantsuwa da wasu manya-manyan halittu waɗanda suke kunshe da abubuwan da suke nuna ƙudurarsa akan zartar da abin da ya yi gargaɗi da shi, akan zartar da barazanarsa. Ubangiji ya ce, wa shamsi wa duhaha, ina rantsuwa da rana da hansunta. Wal qamari idza talaha, ina rantsuwa da wata lokacin da ya biyo ta ko ya bi ta da haskensa. Wan nahari idza jallaha, ina rantsuwa da yini idan ya bayyana ta ko ya faranye ta. Wan layli idza yaghsha, da dare lokacin da yake lullube ta da duhunsa. Was samai wa ma banaha, ina rantsuwa da sama da wanda ya gina ta. Wal ardi wa ma tahaha, ina rantsuwa da ƙasa da kuma wanda ya shimfiɗa ta. Wa nafsin wa ma sawaha, da rai da wanda ya daidaita ta. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sa'annan ya kinsa mata fajircinta da taqwarta. Qad aflaha man zakkaha, haƙiƙa wanda ya tsarkake ta ya rabauta. Wa qad khaba man dassaha, haƙiƙa wanda ya turbide ta da sabon Allah ya tafi. Ubangiji ya buɗe surar da rantsi kamar yadda ya yi a surorin da suka gabata, wannan da waɗanda za su zo nan gaba, wanda ko da yaushe kuke naratawa cewa Ubangiji yana da damar ya rantsi da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa, don shi ya halicce su, shi kuma fa'alun ne da bai yi. La yus'alu amma yaf'alu, babu mai tambayar Allah dan me kai kaza ko dan me kai ka kaza. Wannan yana daga cikin shumuliya da mashi'ar Ubangiji, yayi abin da ya ga dama. Yana rantsuwa da halittar da ya ga dama cikin halittunsa, sai dai duk sanda ya yi rantsuwa da abu, to babu shakka akwai wani jan hankali da Ubangiji yake yi karkashin wannan rantsuwa, ta cewa wannan abu ya kunshi wani abu da yake nuna girman ƙudurar Ubangiji da ainihin faffaɗan ikonsa da kuma ƙwarewarsa wajen halittar wannan abu. Ubangiji ya yi rantsuwa da sama, ya yi rantsuwa da rana. Rana, kamar yadda aka sani, wannan kaskon da muke gani ba wai hasken ba, a kaskon da muke gani a sama, wanda shi ne Ubangiji yake rantsuwa da shi. Wanda kuma rana, kamar yadda ɗan adam ya sani, tana tattare da wato halitta, ta na farko halitta ce wacce ke mai ban al'ajabi, mai ban mamaki, wanda har zuwa gobe ɗan adam ba zai iya kewaye sanin haƙiƙanin yadda halittar rana take ba. Sai dai ya harago ya hango wasu abubuwa, amma abubuwa da dama kuma za su koye masa. To sannan wannan halitta ce wacce take kunshe har ila yau da abubuwan da suke amfanar da ɗan adam, suke amfanar da rayuwarsa. Kamar yadda muka sani, hasken rana wani haske ne wanda ya fi gaban kowane haske, haske ne wanda idan Ubangiji ya danno shi yakan haskaka duniya gaba ɗaya, abinda ɗan adam ba zai iya yi ba. Ba zai iya abin da zai haskaka wato faɗin duniya duka ba. Duk yadda ya kai ga ƙwarewa, duk yadda ya kai ga technology da ilimi, sai dai abin da zai haskaka masa wannan tsukuki inda zai iya. Amma ya yi abin da zai haskaka doron duniya gaba ɗaya, wato birninta da ƙauyenta da dajinta da tekunta, ya haskaka duwarwarinta, babu wanda zai iya wannan sai Allah. Ubangiji kuma ya yi haka ta hanyar halittar rana. Da haka Ubangiji yana haskakawa ɗan adam wato doron ƙasa, ya mori wannan hasken ba tare da ya biya ko kobo ba, ba kuma tare da ya samu tsaiko ba. A ce ga wasu lokuta Ubangiji ya ce a ɗan wato ya haƙuri, saboda ana ɗan an samu wata matsala, ana ɗan gyare-gyare, babu wannan. Saboda haka babu wani abin da yake samun wannan aiki na Ubangiji da cikas. Wannan ba karamar fa'ida ba ce ga ɗan adam. Sannan ranar nan jikin ɗan adam yana buƙatar ta saboda lafiyarsa, kamar yadda tsirrai suna buƙatar zafin rana din nan saboda wato abin nan ɗinsu, tsirowarsu da kuma kyansu. Wannan duk aiki ne na Ubangiji, kuma duk fa'idoji ne da ɗan adam yake girba, amfani ne ɗan adam yake girba daga halittar rana, wanda babu yadda za a yi baki ya iya ƙididdige amfanin da rana take ɗauke da shi. Ubangiji ya yi rantsuwa da ita wannan ashams, sannan ya ce wa duhaha, da hantsinta. Hantsinta wasu malamai suka ce ana nufin haskenta gaba daya, wato haskenta duka daga farkon buduwar ta zuwa faduwarta. Wasu suka ce ana nufin hantsinta haskenta da yake fitowa da farko kafin za ta yi zafi ta abin da wato ta raba tsaka kafin ta kai zawali, lokacin da ake kira waqtu duha kila tarmudul fisad. Da haskenta wato wannan jajajen ya tafi kuma ta tago ta yi haske, amma haske ne ba mai tsananin zafi ba, duk da dai akwai zafin amma ba sosai ba. Wato kana iya cewa kamar wajejen wato tun daga tudowar ta zuwa wajejen sha ɗaya na rana duk zai kira shi hantsi. Wasu suna kaddara wannan hantsi da Ubangiji yake nufi nan da tudowar ta, ta yadda za ta ga ta rabu da wato ta fito ta yi sama gwargwadon tsawon goron bashi da kadarin rufe. Ubangiji ya rantsuwa da wannan, sannan ya ce wal qamar idza talaha, da wata lokacin da ya rita. Ubangiji ya adabai rantsuwa da rana, da wata aka rantsuwa da rana. Na farko saboda rana ta fi girman halitta sama da wata, na biyu kuma saboda kasancewar wata daga wajen rana yake wato samun haskensa, wato shi baya da haskensa nashi na kansa. Wata kamar kaukab ne, irin yadda duniyar nan da muke kai ciki muke gani, to haka shi ma wata yake. Don haka yadda duniyar wannan take ko ranarsa take samun haskensa daga rana, to shi ma haka yake samun haskensa daga rana. Shi yasa wasu malamai suka ce idza talaha, tunda ana nufin idza talaha ai talaha bi dawi, wato ya fita ta hanyar samo haskensa daga gare ta. Da haka aka gabatar da ambatansa sannan aka ambace shi, saboda shi ba shi da haske na shi na kansa sai abin da ya samu daga gare ta. Wasu malamai suka ce idza talaha, idan ya biyo ta wajen wato ya biyo bayan ta wajen buduwa, wato bayan ta bace shi kuma sai ya hudu, wato sai ya kulla ya bayyana bayan faduwar rana. Wannan kuwa yana faruwa a lokacin da aka ce farko-farkon wata, lokacin da rana ta faɗi, shi kuma lokacin zai bayyana. Ba zai bayyana a gaishe ba sai bayan bacewar hasken rana, domin hasken rana ba zai bari a ga hasken shi ba, shi haskensa bai kai na rana ba. Don haka sai lokacin da hasken rana ya ɓuya daga ganinmu, sannan lokacin da za mu gana watan. Wasu suka ce idza talaha fi dawihi, idan ya bita da haskensa, ya bita da haskensa wato ya zama na shi yake mai gurbin ta wajen ba wa duniya haske, bayan ita ta bace daga ganin ɗan adam, lokacin da ta daina ganinta, da kuma lokacin wata shi kuma zai ba ta wato haskensa domin ya ci gaba da haskaka maka inda kake rayuwa. Wannan kuma yana faruwa a rubu'i na biyu da har zuwa ƙarshen rubu'i na uku na wata, wato daga bayan kwana na bakwai har zuwa irin kwana na 23, da ka samu hasken wata shi ne yake haskaka doron ƙasa. Wasu malamai suka ce idza talaha, ana nufin wannan lokacin da ya bita da haskensa. Wannan hari idza jallaha, da yini idan ya bayyana ta. Wasu malamai suka ce jallaha din nan, wannan dabiri na ha yana koma zuwa ga ƙasa, ita kanta yana komawa zuwa ga ƙasa, duk da ba a ambace ta ba a cikin siyaki, amma za a iya fahimtar hakan ake nufi. Idza jallaha, idza jallal basira, domin hasken yini shi ne zai sa ka ga doron ƙasa ya fito fili. Wasu suka ce idza jallaha, idan ya bayyana ita ranar, wato suka maida dalilin zuwa ga rana, wasu kuma suka maida shi zuwa ga ƙasa, wato idan ya bayyana doron ƙasa, hasken yini ya bayyana doron ƙasa. Wallahi idza yaghsha, da kuma dare, yayin da yake lullube ta da duhunsa. To ita ba shi ma wannan dabirin wasu malamai suka ce ana nufin yana komawa zuwa ga rana, yake lullube rana da duhunsa. Wasu suka ce yana koma zuwa ga ƙasa, wato yake lullube ƙasa da duhunsa. Duk da cewa a tafsirin guda biyu duk mutalazimai ne, wato ɗaya yana da zurfin ɗaya ya kunshi ɗaya, domin lokacin da ya rufe rana da duhunsa, to kamar ya rufe kuma kasan ne da ruwan sa lokacin da aka ce ya rufe kasa ko ya rufe ranan ne sannan aka ga cewa kasar ta yi duhu saboda ka duk dai kowanne ko ina kawai da zamirin ma'anar daidai ce wato yayin da dare ya zo lokacin da yake rufe rana da duhun sa wasu ma da suka ce za a lura da cewa a duk baya ubangiji ya yi amfani da fi'ili mazi yace wal qabri idza talaha wan nahari idza jallaha amma nan sai yi amfani da fi'ili mudari idza yansha suka ce sababin da yasa haka ya dafa ruwa saboda shi haske shi ne asali shi haske shi ne asali shi ita kuma duhu tare ne wato wani abu ne da yake zuwa sakamakon gushewar haske wato haske shi wani abu ne mai zaman kansa amma aka ce menene duhu duhu shi ne gushewar haske a shi kaga shi dare ne ba wani abu bane ne wanda yake lazimi to dan haka sai aka amfani da fi'ili mudari domin ya nuna luzum wato haske wani abu ne wanda yake tare da rana ko da yaushe lazimin ta ne shi kuma duhu yana samuwa ne sakamakon buyar rana saboda haka sai aka amfani da fi'ili mudari wanda yake nuna fi'ili mudari baida wato luzumi kamar yadda fi'ili madi yake da shi shi yasa sai aka amfani da fi'ili mudari haka wasu malamai suka ce wajen bambance afal din wallahi idza yabsha da dare lokacin da ya lindube ta da duhun sa wasu malamai suna kokarin hada wannan rantsaran sa da kuma dalilin yin rantsuwa kuma Allah madaukakin sarki yayi wannan rantsaran sani domin ya tabbatarwa da mushrikai cewa kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi zai jawo musu wata azaba da babu yadda za su yi da ita kuma ubangiji zai iya musu haka saboda yayi ma wasu al'ummomi da suka gabace su to wadannan da sura ta da yayi akwai wata ishara zuwa ga abin da yake ya faru a doran kasa na ayyuko da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haske wanda shi ne musulunci ya aiko shi da haske na shari'a haske na tauhidi haske na imani haske na da'a haske da yi wa Allah sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wanda kuma ya zo domin ya kawar da duhu wanda shi ne duhun kafirci da duhun shirka da zalunci wanda ya mamaye ko'ina a wannan lokacin saboda haka ubangiji sai ishara zuwa ga wannan hasken da rana da wata da haskensu da yini da haskensa sai kuma ya ishara zuwa ga wannan duhun wanda yake zuwa wanda yake da haske yake zuwa domin ya kawar da shi yayi ishara zuwa gare shi da Allah wanda yake nuna cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haske ne shi yasa zamu ga Al-Qur'ani yana kira musulunci da tauhidi da sunan haske ya kirawo shirka kuma da zalunci da sunan da kafirci da sunan duhu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi haka ubangiji yana kiran musulunci da abin da ya kunsa duka na tauhidi da da'a da biyar Allah yana kiran shi da haske kamar da yake kiran kafirci da shirka da saban Allah da bid'a da duk abin da yake kaucewa hanyar Allah ne ubangiji yana kiran sa da duhu saboda haka anan akwai ishara zuwa ga abin da yake wakala a doran kasa a wannan lokaci da ubangiji madaukakin sarki yake yi wa kafirai hannunka mai sanda da shi sannan yace wasaba'i wa babaraha da sama da abin da ya gina ta wa ma banaha wasu malamai suka ce wa ma banaha ma din nan masdariya ce saboda haka zaka yi tawilin ta da masdari kace wasaba wa bina'iha wato da sama da kuma gina ta wato da saman da kake gani da kuma ginin da ubangiji ya yi mata wato kai tawilin ma din da cewa masdariya ce ko kuma wasu malamai suka ce ma din nan mausula ce wato bi ma'ana allazi ce wata sabai wata ribana da sama da wanda ya gina ta to aka ce wanda ya gina ta kaga shine Allah to aka yi amfani kuma da kalmar ma domin ishara zuwa ga abinda ubangiji madaukakin sarki ya siffanta da shi na siffar wanda yake ya isa ya gina sama shi yasa aka yi ta'birin ma duk da cewa fadin nan ma'anar ta man ma'ana ce ta mausul lil'akili duk da cewa ubangiji madaukakin sarki ba a siffanta shi da
al-aqlu wa inda ubangiji sifanta kansa da sunan al-aqil wa ma wannan wa ma bana hada abinda ya gina ta ubangiji madaukakin sarki yana jawo hankalin su zuwa su kula da yadda ubangiji ya gina sama da irin kudarar da take kunshe a cikin wannan kamar da Allah ya ce was-sama'i banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wato sama mun gina ta da karfi kuma mu danne masu yalwatawa ne wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun kuma mun shimfida kasa kuma ba dalla da masu shimfidawa idan ka ubangiji ya yi rantsuwa da sama da wanda ya gina ta sannan ya ce wal arda wa ma baha da kasa da wanda ya shimfida ta shi ma tahadin abin nan kai wa ma tahadin shi ma malamai sun fassara biyu suka ce ma din nan a masdariya shi sai zama wal ardu wa tahwiha wato da sama da kuma da kasa da kuma shimfida ta a wasu kuma suka ce a mausula ce sai zama ubangiji ake nufi anan wal ardu wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha da rai da abin da ya daidaita ta ita ma ba a nan kamar ma ce a ayoyi na baya wato da wanda ya daidaita ta ubangiji shi ya halicci ran ɗan adam kuma ya daidaita halittar ɗan adam ya daidaita ta a bisa fitra mustaqima wanda kowace halitta da ubangiji ya yi ta akan wannan fitra wato madaidaiciya fitrar da ta san Allah domin asali lokacin da ubangiji tun lokacin da ubangiji ya halicci annabi adam alayhi salam ya riƙe wannan alƙawari na tauhidi daga zurriyarsa wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to saboda haka kowace rai ubangiji ya halicce ta bisa wannan tauhidi na cewa Allah shi kadai ne kuma shi ne kacal ya cancanta a bauta masa fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah da ka ubangiji yayi kira da dan adam cewa ya tsayar da fuskarsa ga addini wanda ya karkace wa barna ya karkace wa shirka fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha wato halittar ubangiji ta asali wacce ya halicci mutane akan ta la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu mawludin يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو ينجسانه كما تولد البهيمة بهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دكا وني أبو هيبوة زاء حيفيش أكم حالتك ستا أسلي أكم فطرة سيدي دا قطايا إيا ينسى سميد شيب يهودي وسميد شيب نساري وسميد شيب مجوسي بمابوجي kamar yadda ake haihuwar dabba lafiyayya a tsakiya ba tare da kundartar wannan abin nan kunne ba to haka nan dan adam ubangiji yake halittar zuciyarsa wato mustaqima wato yana halittar zuciyar dan adam farakan ba tare da datti ba sai daga baya a shafa mata dattin ta dawo har ta iya zama baka irin ta fi komai ma baki wannan duk sakamakon kuma aikin dan adam ne amma shi ubangiji tun asali ya tsora dan adam a bisa tafarki wanda yake madaidaici shi ne sai yace ba fa alhabaha kuduraha wa taqwaha kuma ya kinsa ba wannan rai bajir cinta da takawarta manzo sallallahu alaihi wa sallam yana fada kuma da yazo cikin hadisin iyad ibn himar al-mujashi radiyallahu anhu yake cewa ya qulu Allahu azza wa jalla inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum ash-shayatin fajtalatuhum 'an dinihim Allah mai girma da gwaya yana cewa dan ne ni na halicci bayina hunafa ma'anar hunafa wanda suka karkace gabar shirka wanda ba su kama hanyar shirka ba sun bar hanyar shirka sun kama hanyar tauhidi فجاءتهم الشياطين سيشيطانون سدوم سدد بايا فجتالتهم سعينهم كركة الدسو سجاسوا سطورا سعكا غنجر قدنا واتوس كركة الدسو لك الدين السو وبنجي جيشي فألهمها فجورها وتقواها وما وبنجي جي يكنسا ولي فاجر جنتر تقواتا واتو وبنجي جي يشير يدد القدم زوا بأبن ديكي da'a ne ya kuma shirye da shi zuwa ga abin da yake ma'asiya ne, wato ya sanar da shi menene da'a, ya sanar da shi menene ma'asiya, ya kinsa masa sanin wannan. Wato kalmar alhama, kalmar ilhami, tana nufin wato Ubangiji ya baka wata dama taka san abu ba tare da ka wahala ba, ba tare da ka wahala ba, bisa tabi'a, bisa fitra, bisa salika ta fahimci abu, shine ilhami. Wato wanda yana nuna cewa ran dan adam Ubangiji ya halice ta musta'idda li qabul al-haqq aw li ma'rifati al-haqq aw li at-tafriq li at-tamyiz bayn al-haqq wal-batil. Tun asali Ubangiji ya halice dan adam ran tana iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, kamar yadda cewa adainahu najdai min shiryar da shi ta farki madaidaici, inna adainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Wato Ubangiji ya nuna wa dan adam wannan. Saboda haka annabawa da suka zo da littattafai, suka zo da shiriya daga Ubangiji da wa'ayi daga Allah, wannan ya samu zuciyar dan adam na iya karba, ba wai wani abu ne da yafi karfin dan adam ya fahimce shi ya gane shi. Ashe kaga idan dan adam ya bantare, yayi taurin kai, ya kangare wa annabawa da koyarwarsu, kaga wani abu ne yayi da gangan, tunda Ubangiji bai rufe masa ido ba ta yadda ba zai gane ba. Wannan shine ma'anar ilhamu. Ubangiji ya tusa wa dan adam sanin abin da yake barna ne da abin da ba wanda yake daidai ne. Shi yasa za ka koda annabawa ba su zo da abin da yake na wahayi ba, akwai abin da dan adam zai iya ganewa. Dan adam ko babu annabci ko babu wahayi, akwai abubuwan da zai gane ba daidai ba ne, zai gane kamar irin su ƙarya. Misali duk dan adam bisa fitrarsa ya san ƙarya wani mummunan abu ne, gaskiya ko wani abu ne mai kyau. Misali taimakon mabukaci, wani mai bukata a taimaka masa, agaza masa, wannan wani abu ne da fitrar dan adam zai iya ganewa da tunaninsa da kwakwalwarsa, ko da ko babu wani wahayi, aya kwaya ɗaya da ta sauka ta ce a taimakawa wato mutumin da yake mai wanda yake cikin damuwa. A haka nan kamar cika alkawari, ko da babu aya ɗaya da ta ce a cika alkawari, dan adam zai yarda cewa cika alkawari wata sifa ce mai kyau, a ce wani ya yi alkawari kuma ya cika alkawarin da ya yi. Saboda haka kwakwalwar dan adam za ta bashi cewa wannan sifa ce mai kyau. Kamar kisa, wato ko da babu wata aya da hadisi da suka yi magana akan munin kashe rai ba tare da gaskiya ba, dan adam ya san munin abu, wato zai san cewa duk wanda ya yi kisa to ba daidai ba. Shi yasa za mu ga waɗannan ma'ani, waɗannan ɗabi'u da halayya tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama, Larabawa suna ji da wannan, suna alfahari da wannan. Za a ga ana sifanta Larabawa da karamci da girmama baƙo da taimakon wanda yake cikin bukata da ainihin cika alkawari, suna yabon junansu da wannan. Sannan mutumin da ya yi kisan kai za a nemi sai an ɗaukansa, saboda an san abin da ya ba daidai ba ne. Duk wasu abubuwa ne da Allah ya kinsa wa wanda zuciyar dan adam, kwakwalwar dan adam, tunanin dan adam zai iya tantancewa tsakanin kyan abu mai kyau da kuma rashin kyansa. Illa iyaka akwai abubuwan da kwakwalwar dan adam ba za ta iya riskarsa ba, dole sai da wahayi. Sai annabawa sun zo sun yi wa dan adam jagora, sun nuna masa to kaza din nan ga yadda yake, kamar abin da ya shafi ilahiyat, sanin sifofi na Allah. Dan adam haka da kwakwalwarsa shi kawai ya iya bawa Allah sifofi, zai iya ba, tunda ai bai ga Allah ba. Abu ne wanda bai gan shi illa iyaka yana ga wasu mazahir, wani abubuwa da suka bayyana da kudurar Allah a halittar sama da ƙasa, yana jin cewa dai akwai wani abu da ya fi ƙarfinsa shi, kuma ya fi ƙarfin kowa. To amma ba zai iya tantancewa wannan abun ga sifofinsa ba, sai da annabawa suka zo suka ce to akwai Allah ga sifofinsa, ga sifofinsa kaza da kaza ne. To wannan yana buƙatar sai annabawa sun dora mutum a kai, duk yadda mutum ya kai ga kwakwalwa da tunani ba zai iya riskar wannan ba, don wannan ya shiga da'irar gaibi, to haka ba zai iya ganewa ba. Shi yasa idan annabawa kuma suka dusar da shi a nan, to a nan ake jarraba shi, ko ya yi imani ko ya bijiri, ya ce bai yarda ba. Idan ya yi imani ya shiga da'irar allazi da yu'minuna bil ghaibi, idan kuma ya ki imani to kaga ya shiga cikin waɗanda suke kafircewa gaibi, waɗanda suka ɗauki hankalinsu shi ne makura, to a nan sai ya halaka. Haka nan yadda ake yin ibada, yaya za ka bauta wa shi Allah ɗin, me za ka yi wanda Allah zai ce in kai ka bauta masa? A nan ɗan adam ba zai iya shata wa kansa ibada ba. shi yasa kafin zuwan annabawa dan adam sai rinka kalma kalme sai ya bau wani ya bauta wa dutse wani ya bauta wa sadakan itace wani ya bauta wa aljanu wani ya bauta wa wani kududdufi kowa dai yana bauta wa wani abin da yake zaton cewa bauta masa din shine zai isar da shi zuwa ga Allah to kaga annabawa da suka zo anan suka nuna a ba a bauta ma wani sai Allah ga kuma yadda za a yi bautar kamar musulunci da ya zo tsara yadda za a yi bautar za ka yi salloli salloli biyar a kullum da kuma yadda za ka yi kowace sallah da adadin raka'o'inta da yadda za ka yi raka'a da yadda za ka yi ruku'u da sujjada da zaman tayya da sauransu wanda idan aka baka kawai kai kadai da tunaninka da hankalinka ba za ka iya kaiwa ga fahimtar waɗannan abubuwa ba sai da wahayi to kaga anan ne shi ma ake jarraba mutane wasu su yarda cewa ibadar Allah shi zai tsara maka ita wasu kuma sai su ga cewa kuma za su iya tsara wa kansu yadda za su bauta wa Allah din to kuma anan ne batun bid'a kuma yake shigowa anan farko batun tauhidi yana cewa anan kuma ake jarraba mutane wajen tajridu ta'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa su sanan tabiyya ga manzon da yazo musu yace ga yadda ake bauta Allah ko kuma a'a su ga cewa a'a sun ga kirkiro da su hajjoyin wanda suke ganin taka za su bauta wa Allah to anan ake gane wanda yake mai da'a da wanda kuma mara da'a shi yasa ubangiji anan sai amfani da kalmar ilhaba dan ya nuna cewa abin wato tun asali ubangiji ya kinsa wa dan adam wannan damar ta yadda zai gane bajirci ya gane takawa shi yasa wasu malamai suka fassara ta alhabaha fujuraha wa taqwaha da cewa ana da bayyana laha wa hadaha ila ma qaddara laha ubangiji ya bayyana masa ya bayyana wa rai abinda ya kaddara mata wato zamu ga aya ta farko da ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa nafsin wa ma sawaha da kuma aya ta biyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha zamu ga suna ishara zuwa ga yadda ubangiji ya kaddara abubuwa suna ishara zuwa ga kadari wa qada'i ubangiji yadda ya kaddara abubuwa ya zartar da su a cikin ikonsa a cikin mulkinsa a cikin iliminsa sannan aya ta gaba da zamu karanta kad aflaha man zakka wa kad khaba man dassa ita ko tana magana akan al'amur wa nahi saboda dan adam sai ya hada waɗannan wato gabobi guda biyu gabar al-qada'u al-qadar wal qada' da kuma al'amur wa nahi da wata ibara kace sai mutun ya dubi al-qadarul kauni al-qadari ko al-amrul kauni al-qadari ya kuma dubi al-amrul shar'i addini dole sai ya hada waɗannan gabobi guda biyu wanda zamu bayyana su Sa'id ibn Jubair ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ay bayyana lahal khayra wa sharra to ubangiji ya bayyana wa kowace rai abin da yake alkhairi ne ya kuma bayyana mata abin da yake sharri ne haka nan Sa'id ibn Jubair yake iya fada shi ma alhamaha alkhaira wa sharra haka nan Ibn Zayd yake cewa ja'ala fiha fujuraha wa taqwaha wanda dukkan waɗannan ma'anonin su da yake ubangiji ya nuna wa dan adam menene alkhairi menene daidai menene da'a ya kuma nuna masa me yake ma'asiya menene saban Allah menene kauce hanya hadisi ya tabbata a sahih muslim hadisin Abu Aswad ad-Dili ko ad-Du'ali yake cewa Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn da wanda ku sani sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa Imran ibn Husayn ya ce mu Abu Aswad ad-Du'ali tabi'i ne tuban Kufa Imran ibn Husayn sahabi ne sai yake cewa wancan tabi'i Abu Aswad ad-Du'ali ara'aita ma ya'malu an-nasu fihi wa yatakadahuna fihi a shay'un qudiya 'alayhim wa mada 'alayhim min qadarin kasabaq aw fi ma yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ukidat alaihim al-hujja wa tusai imran ibn husayn yayi abu al-aswad ad-du'ali wannan tambaya yace da shi ne kake gani abinda mutane suke yi na ayyuka suke wato gwagwarmaya a cikin su shin wani abu ne da ubangiji wato wani abu ne da aka riga aka hukunta musu tun fil azal tun farko kaddara ta riga ta gabata da wannan abun ko kuma a'a wani abu ne wanda suke fuskanta wanda annabinsu ya zo musu da shi kuma hujja ta karfafa akan su wato wani abu ne da yake kaddara ne ko ku a yanzu ne suke fuskantar abun suke yi saboda hujja ta tsaya akan su ayyukan da mutane suke yi kaddara ce da Ubangiji ya riga ya rubuta ko ku a yanzu ne suke fuskantar abun suke aikata shi saboda hujja ta tsaya akan su sai Abu al-Aswad ad-Du'ali sai yace bal shay'un qudi alayhi ina ga abu ne da an riga an hukunta Ubangiji ya riga ya kaddara da haka mutane suna tafiya ne gurgurdan abin da Ubangiji ya riga ya kaddara sai Imran ibn Husayn sai yace da shi fa har ya kuru zalika zulmun baka ganin wannan zai zama zalunci wato a ce abin da mutane suke yi an riga da ma an kaddara an hukunta an zartar baka ganin idan mutum yayi sako ya saba wa Allah kuma Allah ya kama shi da wannan laifin sako ya azabta shi an zalunce shi Abu al-Aswad ad-Du'ali yaji wannan magana daga sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam yace sai na firgita sosai fa faz'tu faz'an shadida na firgita matuka ya sahabi zai faɗi wannan magana yace sai na ce da shi laysa shay'un illa wa huwa khalquhu wa mulku yadihi ai babu wani abu kowane iri ne aiki ne mai kyau ko mara kyau face halittar Ubangiji ce kuma mulkin abin da ke hannunsa ne wato halittar sa ne kuma nashi ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Ubangiji ba a tambayar sa dan me yayi kaza sai dai su a tambaye mutane dan da suka yi kaza wannan shi wannan tafin yake ga shi sahabo sai Ibrahim bin Husayn yace sai na ce sai yace saddadaka Allah inna ma sa'alta sa'altuka li ukhbira aqlak yace Allah ya datar da kai ko Allah ya kara datar da kai dama na tambaye ka ne dan uwa da hankalinka wato nayi maka wannan ne dan in bigi cikin ka in ga hankalinka wato zaka tafi tare da yan jabari da kadariya masu cewa babu kaddara dan adam shi yake yi wa kansa duk abin da yake yi wato aikin sa da yake yi shi yake sabar da kansa aikin kuma yana yin aikin ne ba da mashi'ar Allah ba kamar yadda ƴan Mu'tazila suke faɗa to shine sai Imran ibn Husayn sai ci gaba da ce masa yace akwai wani mutum daga kabilar Muzaina ko kuma daga kabilar Juhaina ya zo ga Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah araita ma ya'malu an-nasu fihi wa yatakaduna me kake gani game da abinda mutane suke aikatawa suna ta kokari aiki tukuru akan sa a shay'un qudiya alaihim abune da aka riga aka hukunta musu yawma ba alaihim min qadarin qad sabaqa ya riga ya gudana akan su daga kaddara da ta riga ta wuce am shay'un mimma yastaqbiluna bima atahum bihi atahum bihi nabiyuhum ko kuma a wani abu ne da suke fuskanta wanda annabi su sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi wa ukidat bihi alaihim alhujja aka tabbatar musu da hujja da shi wato wani mutum ya zo ya yi wa manzo Allah irin tambaya da Imran ibn Husayn ya yi wa Abu Hasan al-Aswad ad-Du'ali sai manzo Allah ya ce bal shay'un qad qudi alayhi wa la la ba da ansa irin wacce Abu Hasan ad-Du'ali ya faɗa kaga Abu Hasan ad-Du'ali ya dace yace abu ne da an riga an hukunta musu sai wannan mutum sai ya ce wa manzo Allah fa fi ma na'malu dan da muke aiki to wato dan da mutum zai aiki tun da an riga an hukunta masa ko menene shikenan sai kawai ka tsaya ka fuskanci ka saurari kadarar Ubangiji ka saurari kaddarar Ubangiji in mutum dan wuta ne ya tafi wuta da aljanna ne ya tafi aljanna dan mutum dan da mutum zai aiki dage yana aiki tuku sai manzo Allah ya ce da shi man kana Allah khalaqahu li ihda al-manzilatayn yuhayyibuhu laha wanda to Allah ya halicce shi domin ɗaya daga cikin waɗannan masaukai guda biyu wato wuta ko aljanna sai Ubangiji ya korar da shi ga wannan ga aikin wannan gida wa tasdiqu zalika fi kitabillah yace kuma abinda zai tabbatar da wannan yana nan cikin littafin Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nabi yace masa wannan ayat zai tabbatar da haka da rai da abin da ya da wanda ya daidaita da yakin sa mata fajircin ta wa taqwaha da takawatta wa wa alam wasu kace bi ma'ana au wato
fa alhamaha fujuraha aw taqwaha, kin sa mata fajircin ta ko takawarta, wato kun fajira ce shikenan fajira ce, in kuma taqiya ce zama taqiya. Wannan shi ke nuna cewa dukkan ayyukan bayi da suke yi to halittar Allah, sannan babu wani aiki da bawa zai yi ba ƙarƙashin mashi'ar Allah ba, ba ƙarƙashin mulkinsa ba. Domin idan ka ce akwai wani abin da zai wakana a duniya ba da mashi'ar Ubangiji ba, to anan ka tauye ka wato abin nan takura mashi'ar Ubangiji, wanda kuma yana cewa ba ta sha'una illa an yasha Allah, ba ku ne abin da kuke so ba sai abin da Allah ya so, wato sai abin da Allah ya ga dama. Ba zai yiwu ba wato kai wani abu wanda yafi karfin Allah. Yanzu a rayuwar mu ta yau da gobe, mai laifi zai iya bin karfin mai doka, mai doka yayi kokarin ya ga ya hada wannan laifin, amma ya kasa ciwo kan matsalar. Wannan a dabi'a ta dan adam kenan, Ubangiji ya fi karfin haka. In kai wani abu na saban Allah to cikin mashi'ar sa kai, ila iyaka ya ga cewa ka zabi wannan sai ya baka wannan damar ka je kai, amma ba wajen ka fi karfin sa bane, ka aikata abinda ba shi yayi nufi ba. Wata rana Abu Ishaq al-Isra'ini, ɗaya daga cikin malamai, ya shigo fadar al-Abbad ibn al-Sahib ibn Abbad, shi al-Sahib ibn Abbad ba Mu'tazili ne, da ya shigo akwai al-Qadi Abdul Jabbar, shi ma wani malamin Mu'tazila ne, yana zaune a fadar, sai da ya ga abin nan Abu Ishaq al-Isra'ini malamin sunna ne, duk da sunna dai ta ash'ariyanci, ya shigo fadar sai ya ce subhana man tanazza'a 'anil fahsha, sarki ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga al-fahsha. Shi kuma da ya ji wannan maganar ya fahimci me yake nufi, sai ya ce subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha, sarki ya tabbata ga wanda babu abinda zai wakana a cikin mulkinsa sai wanda ya so. Sai shi wannan da Mu'tazili sai ya ce ayyusa ayasha'u rabbuna an yu'sa, wato Ubangijin mu zai so a saba masa, zai nufi a saba masa. Sai shi sunna din sai ya ce da shi ayyusa rabbuna tahara, da a saba wa Ubangiji kuma ya ci koya ka, sai da a tilasta masa sai an yi safa ko baya ko bai ga dama ba. Sai shi ba Mu'tazila sai cewa yayi ka bada labari, akhbirni in hakama alai in mana anil huda wa hakama alayya bil rada adan ta rahimani an asa, yace ka bada labari idan Ubangiji wato ya hukunta mun halaka ya ana ni shiriya, shin ya mun abin da yake rahama ne ko ya ji ya kira ahsana ilayya an asa, ya muna namun ne ko ya kyautata mun, wato ya hada ni in shiriya ya hukunta mun sako, sannan kuma ya kama ni da wannan ya kyautata mun ne ko kuma ya muna namun. Sai shi ahlu sunna din sai ya ce da shi in kana mana'aka ma huwa laka faqad asa wa in kana mana'aka ma huwa lahu faqad asa, idan abinda ya hana ka naka ne to bai maka da kyau ba, in kuma nashi ne to ya abinda ya ga dama. Wa rabbuka yaf'alu ma yasha, Ubangijin ka yana aikata abinda ya ga dama. Wato abinda wannan muqabalar ta su ya takaitacciya ta kunsa, na san wasu ba su gane wani abun ba, akwai zaurance da hannunka mai sanda a ciki. Shi ba Mu'tazili wanda yake bisa aqidar Mu'tazila a gurinsa, duk abin da bawa ya yi to da mashi'ar sa ne, ba mashi'ar Allah a ciki, sawa'un da ya kyau ne ko mara kyau ne. Wannan shi ne abin da suke kira al'adu, yana daga cikin
rukunan aqidar mu'tazilawa guda biyar, akwai at-tauhid, akwai al-adl. To wannan shine al-adl, wato Allah ya bar dan adam shi yake yin abin da ya ga dama, babu hannun ubangiji a ciki, bawa shi ke halittar aikin sa, shi yake aikata aikin sa, babu mashi'ar Allah a ciki. Suka ce idan aka ce akwai mashi'ar Allah a ciki, to idan ubangiji ya kama mai laifi, to ya zalunci shi, kuma wa barakuka bi zallabi lil abid. Saboda haka sai dai mu ce Allah ya bar dan adam kawai yayi abin da yake so da mashi'ar sa, bawa shi'ar Allah a ciki. Su kuma ahlus sunna da suke cewa babu wani abu da yake wakana a cikin halittar Allah sai da mashi'ar sa, ba abin da yake fita daga cikin mashi'ar Allah. Domin in ka ce akwai abin da yake fita daga cikin mashi'ar Allah, ma'ana akwai abin da yake karfin Allah, babu yadda zai yi da shi, ko ka ji kwaso sai ya faru. Ce to wannan babu, abin da dai kawai yake faruwa ubangiji shi yake halittar kyakkyawan abu, shi yake halittar hasana, shi yake halittar sayyi'a, shi yake halittar ta'a, shi yake halittar ma'asiya. Ya ba wa dan adam dama zabi wannan ko ka zabi wannan, kowanne ka zaba to da mashi'ar sa ka zabe shi, bai wa ka zabi ɗaya daga cikin nan ba bisa mashi'ar sa ba. Wannan shine abin da ahlus sunna suke cewa, kaga anan babu wani abu da ya wakana cikin mulkin Allah ba tare da ya ga dama ba. To saboda haka shi mu mutazili yana zaune, sai ahlus sunna mai waccan aqida ya shigo fada, sai ba mutazili yayi masa shagubi, sai ya ce subhana man tanazzaha anil fahsha, sarki ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga alfasha, wato wanda ba zai halicci alfasha ba cikin aikin sa, babu alfasha. Abinda yake nufi, ko kuna cewa mai sako ma Allah ya halicci sako, to mu kuma da Allah ya tsarkaka daga ya halicci alfasha, shi ne abinda yake nufi da subhana man tanazzaha anil fahsha. Kaga kamar Musa ya buga masa, shi kuma da yake ya gane abin nan sai ya ce subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha, sarki ya tabbata ga wanda babu abin da ke wakana a cikin mulkin sa sai wanda ya so. Wato hatta al-fasha ba za ta faru ba sai da mashi'ar Allah. In Allah bai yadda ba, bai so ba, to abin ba zai yiwu ba. Wannan shine yake nuna cikakken kudirar Allah da shumuliyar mashi'ar sa. To kaga ya masa rabi, to sai yace ayyusa rabbuna ayyasha'u rabbuna ayyusa, ubangiji zai so a saba masa, wato zai yadda da mashi'ar sa a saba masa. Sai shi kuma yace masa, shi ma sai ya mayar masa shi da tambaya, ayyusa rabbuna tahara, kana ga za a yi abin da yafi karfin ubangiji na saban Allah. Kaga nan ya maida masa barkin kenan. In ka ce ba mashi'ar sa, to kannan kahar kaharo akai masa, wanda wannan kuma tauye haƙƙin ubangiji, tauye kudurar sa da ikon sa. Sai shi ba mu'tazilin sai yake cewa to ka gaya mun, idan da ubangiji ya hukunta mun bata, sannan kuma ya hada ni shari'a, sannan kuma ya kama ni da laifi, a ahsana ilayya am ata, tauta ta mun yayi ko mu da namun yayi? Wato in ka ce ya munana masa, kenan ubangiji yana munana wa bawansa. Ubangiji baya isa'a ga kowa, wanda duk kaga isa'a ta same shi da wakansa. To shi yana so ya ce ana inda yadda da aqidar ka, kenan ni da ubangiji ya hukunta mun bata, ya hada ni shari'a, sannan kuma ya kama ni da laifin na bata, anan ya munana mun, mana ya mun zalunci. In ji shi ba kotar zale, sai ahlus sunna shi kuma sai ya ce masa, idan ya hada ka abinda naka ne, mulkin ka ne, to ya munana mun. Idan kuma abinda ya hana ka nashi ba mulkin ka bane, nashi ne, to baka cewa ya munana maka. Idan abinda yake sama da kasa da abinda duk ta kunsa da kai din gaba ɗaya din gurungun nashi ne, to me zaka kama shi da cewa ya zalunce ka? To daga nan muqabalar ta kare, don kuma abinda zai kara gaba. Saboda haka ahlus sunna sun yadda cewa ubangiji shi yake halittar bayi, shi yake halittar aikin bayi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ku da halitta ayyukan ku duk Allah ya halicce su. Shi yasa Imam al-Bukhari ya rubuta littafi sunan juz'u khalqi af'alil ibad, a ciki ya tabbatar da cewa halitta, wato ayyukan bayi duka halitta ne da ubangiji. Don haka wannan kuma baya nuna cewa ubangiji ya tilastawa
to ku ba shi kalmar shahada ba shi kalmar shahada alaikum salam sawa sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ne zai musulunta yanzu za mu ba shi kalmar shahada ce ashhadu an la ilaha illallah da bayyanka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da bayyanka wa ashhadu anna muhammadan
sallallahu
wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kira kaza wa musulmi da gani abinda kace babu wani abu da zaka bauta wa sai Allah shi kadai ko menene da ake bautawa ba Allah ba zaka bari Allah shi kadai zaka bauta sannan kayan da manzo annabi Muhammad manzo ne daga Allah Allah ya aiko shi da wannan addini na musulunci shi kuma ne zai sanar da kai yadda zaka yi bautar ka saboda kai zai abinda yake wajibi akan ka bayan abin nan zaka yi wanka sannan kuma ka ci gaba da salloli tare da musulmi sannan ka ci gaba da koyon addini ka samu wani wanda ya san addini ya karantar da kai karatu ka koyi fatiha da wasu surori na alqur'ani kuma ka rika zuwa makaranta daga yanzu ka zama musulmi kamar kowa ba ka da bambanci da wanda ya dade a musulunci da wanda aka haifa cikin musulunci Allah ya ba da
ciki
Ahmad ko to Allah ya taimaka
dele shi
da ba sa mu sa ruwaye wannan dole ubangiji ya ci gaba da cewa kad aflaha man zakka hakika wanda ya tsarkake ta ya rabauta wasu malami suka ce wannan shine jawabin kasabi wato ran da ubangiji yayi wannan shine dalilin rantsuwa Ubangi ya rantse da sama ya rantse da kaza rantse da rana da dare da yini dan ya ce kad aflaha man zakkaha hakika wanda ya tsarkake wannan rai to ya rabauta wa kad khaba man dassaha kuma hakika wanda ya turbuta wannan rai da sabon Allah ya haɗa ta da kad aflaha man zakkaha daga nan ubangiji ya jingina tazkiyatun nafsi zuwa ga mai ita wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta ka duba a baya can ubangiji ya ce fa alhamaha shi Allah kenan ya kinsa wa rai fujuraha wa taqwa sai kuma aya ta gaba sai ya ce kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ta ya samu babban rabo wa kad khaba man dassaha wanda ya turbide ta da sabon Allah shi kuma ya tada kaga a can ubangiji sai ya jingina wa kansa kinsa bajirci da takawa cikin zuciya a nan kuma sai ya jingina wa shi mai zuciyar tsarkake zuciyar ko kuma ainihin turbide ta da sabon Allah da yake nunawa wannan wannan yana nuna iya tsalin sunna faro gari cewa aikin wato abin da yake sako da abin da yake da'a da abin da yake shiriya da abin da yake fata da abin da yake tauhidi da kafirci da shirka duk wannan Allah yake halitta su kuma ya bayyana su sannan kai kuma dan Allah sai baka dama ko ka du wannan ko ka bu wannan ko ka dau wannan ko ka dau wannan kaga kai ma ashe akwai abin da zaka yi babu magana an zalunce tunda an bayyana maka kuma an baka wani halishi wata dama taka zaba shi yasa annabi ubangiji yace kada aflaha man zakkaha shi wanda ya tsarkake ta ana nufin shi ne wannan ran ya rabauta wa kad khaba man dassaha saboda haka malamai suka ce ma'ana kad aflaha man zakkana sahu bi da'atillah wanda ya tsarkake kansa da yi wa Allah da'a ya rabauta ya tsarkake ta daga miyagun dabi'u da munanan halaye ya rabauta kuma da Allah ce kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla hakika wanda ya martaka ya samu babban rabo kuma ya ambata ubangijin sa ta anda ya salla ce wa kad khaba man dassaha wa hakika wanda ya turbite ransa da safan Allah wato ya turbite ransa ya rufe ta ya rufe abinda ubangiji yayi masa
na kyakkyawar halitta, kamar da muka ce zuciyar dan adam farakal ubangiji yake halittarta, to wanda ya tirbi da wannan zuciyar ya rufe ta da sabon Allah, to wannan wato ya halaka shi zai rufe ta, shi zai rufe ta da sabon Allah. Yayin da zaka saba wa Allah, to shikenan ubangiji madaukakin sarki ka zabo wannan hanya, shikenan sai baka damar binta. Falamma zaahu azaba Allahu qulubahum, yayin da suka karkace shi ubangiji ya karkata da bukatarsu. Wasu malamai suka ce a nan za mu gani ubangiji madaukakin sarki wato ainihin ya jingina falahi ga wanda ya tsarkake zuciyarsa, wanda falahi din nan kada aflaha man zakkaha, at-tazkiya, tazkiya tana nufin annubu wa ziyada, wato haɓaka abu da ƙara shi da ciyar da shi gaba. Addasu kuma shi ne turbida abu, wato da nitsar da shi ƙasa, kamar mutumin da yake ɗa'a sama-sama yake ƙara yi wajen daraja da matsayi da martaba, wanda kuma yake saba wa Allah ƙasa yake turbida ƙasa yake ƙara rutsewa yake yi ƙasa. To kamar yadda a ɗabi'a mutumin da yake aikin alkhairi baya shayin a gaishe yana yi, baya jin komai, dalma wani lokaci zai bayyana aikin alkhairin don a kwaikwaye shi, don wasu su gani su yi aiki irin nashi, in tubudu sadaqatu fa li ibadiya, to zai ɗauki wannan ya bayyana aikin alkhairi don mutane su gani su koyi. Kamar yadda da aikin alkhairi wanda yake buƙatar mutane su san yana yi don ya zo ya yi musu, kamar mutumin da yake taimakawa baƙi wanda suka zo suka rasa masauki, shi yana ba su masauki, ko kuma matafiyan da guduri ya yanke musu su zo domin ya ba su guduri, to yakan bayyana kansa. Kamar a jahiliya kafin zuwa musulunci, duk mutumin da yake yana ciyar da baƙi yana ainihin taimaka musu, to za ka samu a gaban gidansa ko da yaushe ana hura wuta, idan waɗanda suke matafiya da sun ga wuta ana hura ta cikin gari sun san can akwai wani mai karɓar baƙi mai taimaka musu mai saukar da su, da haka za su ji wani lokaci ya su sanya tuta a kan wani dutse wanda za yake dabda inda suke, yadda aka hango wannan tuta to a ce a can gurin akwai wani wanda yake taimaka baƙi, kaga fito da kansa yake fili a kan shi, amma mai laifi kuma koya kansa yake har kullum, mai laifi ƙara koya kansa yake ta a kan shi lokaci da zai yi laifin sai ya fasi da mutane, kuma da ya yi zai yi kokari ya ɓace, ba zai iya ya ci gaba da zama a cikin waɗanda ya wale ba, zai kokari ya ɓace da ganin su. To haka ɗabi'ar ɗa'a take da ma'asiya, ɗa'a har kullum ƙara ɗaukaka mutum take, sannan ko matsayin shi ƙara bayyana yake a gurin Allah da kuma cikin zukatan halittunsa, sannan shi ko wanda yake saba wa Allah kullum ƙara ƙasa yake, ƙara turbata zuciyarsa yake, ko matsayinsa ƙara ficewa yake, haskensa da mutuncinsa ƙara zubewa yake a idon jama'a. Haka akwai hikima wajen ubangiji ya yi wato ta'abiri da kalmar das a nan, wanda take nuna a larabci ka tura kanka cikin ƙasa, shi ne das, wato ka nutsa kanka cikin ƙasa, kamar mutumin da yake yawan sabon Allah to daidai yake da wanda yake ƙara nutsi kanshi cikin ƙasa. Hadisi ya tabbata daga Zaid ibn Arqam yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wal-haram wal-jubn wal-bukhl wa 'adab al-qabr, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa 'ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Sai da aka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni da kafawa da kasala da kuma tsufa da ragwanci da ruwa a azabar kabari, ya ubangiji ka bawa zuciyata ko raina ta kawata ka tsarkake ta kai ne biyayyen wanda ya tsarkake ta, kai ne majibincin al'amarin ta, kai ne maulanta, ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga zuciyar da ba ta kusuri, ba ta ƙanƙantar da kai ga Allah, da ran da ba ta ƙoshi, da ilimin da ba ya da amfani, da addu'a da ba a karɓa ba a tabbata. Zaid ibn Arqam yace annabi sallallahu alaihi wasallam
yana karantar da mu waɗannan addu'o'i wa nahnu nu'allimu kumuhunna mu ko muna karantar da shi ana wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam tana nuna wa cewa tana nuna cewa dan adam yana da bukata har ko da yake ya riga roƙon Allah domin ya sanya shi cikin waɗanda za su riga karkata zuciyarsu ubangiji ya tallafa masa ya taimaka masa bisa karkake zuciya a ban sani ba akwai sauran lokaci ko kuma lokaci ya yi ba ka sai mu hakura mu sai akan wannan gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a cikin muke kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala da farko akwai committee wannan matsalaci kamar da aka saba suna neman taimako daga hannun ɗan uwa domin ayyukan wannan matsalaci ya kamata ɗan uwa a ci gaba da taimakawa da fatan Allah madaukakin sarki ya ba da ikon haka kuma duk wanda ya taimaka Allah ya nimminta masa wanda yake da niyyar taimakawa Allah bai bashi ba Allah ya bashi wanda suka taimaka Allah ya yalwata musu ya faɗaɗa musu a cikin arzikinsu waɗanda suke da niyya ba su da shi Allah madaukakin sarki ya ba su maganin niyya akwai ɗan uwa Muhammad Gari da muke tare da shi a nan jiya da gaskiya ma'aikinsa Allah masa rasuwa a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa ya yafe masa kuma Allah ya ba su ladan hakuri da juriya Allah ya kinta abin da ya bari na zuriya wannan yake cewa bayan wato al'adalu da tauhidi waɗanne ne sauran usulin mu'tazila kuma ne suke nufi da waɗannan usulin daga wannan darasi ne sabo yake ke nufi don yi ishara zuwa ga usulin khamsa na mu'tazila wanda al-qari Abdul-Jabbar yake da littafin sunansa kenan al-usulin khamsa to amma ba buƙatar mu mu faɗaɗa su ba wajen bayani saboda ba da ma'adin wannan bane ishara ce ta zo amma insha Allah karatun mu na Qawiyatul Mushtaq na kasala wanda za mu yi wannan sati insha Allah za yana da alaka da wannan yau da jami'a ya ishara zuwa gare shi usulun mu'tazila akwai abin da suke cewa tauhid akwai abin da suke cewa al'adl akwai wanda suke cewa al'amru bil ma'al bainal manzilatayn akwai al'amru bil ma'ruf akwai an-nahy anil munkar wanda duk suna cikin usulun mu'tazila wanda al-qadi Abdul-Jabbar wani babban malamin su yayin da ke sunan shi kenan ma usulun khamsa insha Allah karatun mu na ranar talata aka tuna za mu yi bayanin su saboda Ibn Taymiyyah zai ambace su a lokacin da cikin littafin sa na risalar da ya aika mutane Iraq saboda ka ya kuri wanda yana cewa idan mutum ya buge mutane da yawa ya buge mutane da yawa da mota suka mutu shin zai yi azumi ne 60 ga kowane mutum ko kuwa yaya zai yi azumi ana yin shi ne a dalilin kashe rai a koran da aka kashe ta mumini ita ke yin azumi domin kafara bisa ga wannan kuskure da aka yi da ba ana yin shi wannan azumi ne ga kisan kuskure ga kisan gangaci ba shi kisan gangaci ko dai kisasi ko akwa sai kuma mutum ya nemi gafara ya tuba gurin Allah domin babu wata kafara duk abin da aka sa masa kafara to al'amarinsa da sauki akan wanda aka ce ba kafara shi mai kafara in kai kafara shi kenan ka san wato ka fita daga wannan da'irar wannan laifi amma abin da ba a saba kafara ba an fakka kai da ubangiji ya ga dama ya kai maka kai ga dama ba kuma ya cike ka ba mu gara a kai wani abu ya zama kafara to shi a kuskuren gangaci ba ya da abin kisan gangaci ba ya da ba ya da kafara kisan kuskure shi ke da kafara na ran da aka kashe to wannan da ita ake wa kafara ba sababin ba ba sababin ba wasu suna tsaka ba sababin ake wa kafara don haka idan a duka ɗaya ne to saboda ka kafara ɗaya ce wanda ba aka bari in rai ɗaya ne in rai biyu ne kafara biyu ce kamar yadda ka san diya kaga za ka cewa dan mutum ya kashe rai uku diya ɗaya zai ba sa rai kowane rai diya sa daban to har kafara kowane rai haka take
idan Allah ya jarrabu mutum da wannan Allah ka kiyaye mu ka fara kare mu to sai ya dogara ga Allah ya dauke daura kamara ya yi azumi ya yi sittin da wannan in ya gama ya dan samu intabal da kuma dora ya yi sittin haka dai wannan shi ne amma ba wai kai zai kowace rai in kai nawa ta rai ne to Allah ka kiyaye mu wanda yake menene ma'anar sunan farida ba san da ya ma'anar wannan tambayar ba da aka yi wannan irin tambayar farida suna ne suna da asma'ul husna dole ka ba kuma yake cewa me yake masara ta ba ka ga wannan suna ne farida suna ne wanda aka ce zan gina jakau ya ga ba ka yi tare ka ce sai an faɗa maka me jakau aka suna ne aka ce kenan aka farida suna ne da yana dauke da wata mummunar ma'ana to shi ne ake cewa a canza amma ba ya dauke da wata ma'ana ba magana a ce sai a canza menene hukuncin sawa wato faɗi ya zaɓe yana nufin zaɓe na siyasa a ce azumi cin zaɓe kuma a ce shan ruwa a gaskiya wannan yana daga cikin musalahata da su dace ba ba su dace ba domin abinda shi mai wannan magana abinda yake so ya nuna shi azumi wani abu ne da ba a san shi wani abu ne da kawai kila ta sa kake yi amma ba dan kana so ba wanda ko ba haka bane ubangiji ya kinsa amfanin duka dawa a cikin azumi kutiba alaikum siyamu ka ba ku ci wa'ada zai min kabbu la'allakum tattaqun ana idan kuna azumi za ku samu takawa saboda wanda ya azumi yana da wato farin ciki yayin da yake azumi da kuma lokacin da ya sha ruwa duk abu ne na farin ciki sannan wannan abin da zai rika fita daga cikin bakinsa yana da kanshi a gurin Allah fiye da kanshi almiski saboda ka azumi wani abu ne mai daɗi mai kyau da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce mafi bicin azumi shi ne siyamu da hutu ya yi yau ya bari gobe yau ya sha kaga a ɗauki wani abu wanda yake a kai a gurinka ba mai kyau bane ba shi kake so ba ka kira shi da azumi abinda kuma kake so ka kira shi da buɗe baki ko shan ruwa wannan ba daidai bane ba istilahi bane ne mai kyau bai kamata mu tsubi yayi wannan ba da a ce wani ne wanda yake kushe azumin yayi wannan to sai a ce da ban san bai yarda da azumin ba kushe shi ke amma kai da kai da kana musulmi bai kamata ka rika kira abinda wannan ba kin yi azumi na shekara kaza yanzu kuma za mu sharuwa wannan ba daidai bane wannan yace kamar yanda aka tsara wa musulmi mata hudu sai halatta ya aura amma kuma sai aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama guda goma sha ɗaya ne matansa to ko akwai bayi a cikin su ne ko kuwa ba tare da su ba tare suka zauna ba gaba ɗaya wannan kwada ai tambaya ce da kowa ya san ta annabi matansa wanda ya aura 11 wanda ya mutu ya bar duniya suna da rai 9 wanda kowa ya sani wannan banda zauja take magana ba imam ba banda bayi wannan an san ta kusiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk musulmi suka yi ittifaki akan ta saboda ka ba bukatar ana tambayar wannan wannan kuma yace da sauki alqur'ani a wata daya da kuma haddace shafi daya a wata wanne ne ya fi falala da cancanta to ban san wanne ne zai hana wanne ne ba haddace wannan da zai hana da sauki din ba wato ka karanta izini ya bin izini daya a kullum sannan ka ware wani lokaci kuma da zaka haddace wasu ayoyi ko ba ka karanta wani juzu'i ka ware ina ga zaka iya haɗa ba buƙatar sai ka ce ko dai wannan ko dai wannan in ka gana ko dai wannan ko dai wannan to kuma abin da zai yiwu bane a haɗa saboda ka kuma karantawar ita ce aka ce kana samun lada akan kowane harfi karantawar ba sharadi wani sai ka haddace zaka samu wannan ladan idan ka zo kana hadda shafin da kake hadda ko ayoyin da kake hadda duk sanda ka maimaita kana samun wato ladan ana ƙara rubuta maka ladan wato da za ka karanta aya ka sake maimaita ka za sake maimaita maka ladan saboda ka iya adadin san da karanta iya abin ladan za ka samu saboda ka sai ka kiyasta daga karanta juz'i daya kullum da kai ta haddar wasu ayoyi wanne ne ya fi yawa, to nan ne za ku iya tantance wanne ne ya fi lada. Amma ba haka kawai, don nan ka haddace can baka haddace ba kuma nan a baka lada ƙari, can kuma a rage maka. Shi ladan ba ya da alaƙa da ka haddace ko baka haddace ba. An san cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan su haddace Qur'ani, yawan ku mafiya yawan su haddace Qur'ani, wanda suka haddace Qur'ani ba su da yawa. Shi ya sa Ibnu al-Jawzi ya kawo su a cikin littafinsa al-Mudhish. Al-Mudhish shi ne wani abubuwan da zai baka mamaki in ka ji, kuma haka dan wasu suna son kamar zamanin sahabbai kusan duk ba su da ba. Ai, ba da ci na farko ma an same shi ne shekara ta goma bayan hijira, shi ne da aka samu da cin Qur'ani daga farkon zuwa ƙarshe, daga shekara ta goma, wato shekara da manzo Allah ya wafata. Ayar ƙarshe da ta sauka aka ji ta aka riƙe, to da wannan da ya samu kuma hadda Qur'anin gaba daya, wanda mafi ra'ayin jumhur ayar ƙarshe wacce ta sauka wata koyon mun tilga una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, cikin suratul baqara. Da haka da wannan ayar ne Alqur'ani ya gama cika, to kaga farkon ma da cikin Alqur'ani shine manzo sallallahu alaihi wa sallam, dan shine farkon wanda ya karanta wannan aya, ya haddace ta bayan Jibril ya karanta da shi, sannan wanda suke tare da shi a lokacin su garike suka haddace tare da abubuwan da suka haddace a baya. Daga baya ne ma da Alqur'ani suka yawaita. Amma kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake cewa, waɗanda suka karantar da mu Alqur'ani kamar Uthman da Abdullahi ibn Mas'ud suna gaya mana cewa sun kasance idan suka ji Qur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ji aya goma, ba ta ketare aya goma nan har sai sun san abin da yake cikin aya goma nan na ilimi da aiki. Saboda haka sai yace fata allamnal qur'an, wato sai suka ce fata allamnal qur'ana wal ilma wal amala jami'a, sai mun koyi alqur'ani da ilimin da aikin da ba daya. To kaga wanda yake koyan aya goma ba zai ketare aya goma nan ba, sai ya san me aya goma ta kunsa na ma'anoni, wato sai ya san fikihun ayoyin nan goma, sannan kuma sai ya yi yunkurin ɗabbaka abin da yake buƙata sai ɗabbaka a lokacin da ayoyin suka kunsa. Kaga wannan ba zai yiwu ba a cikin ƙanƙanin lokaci ya haddace Qur'ani, ba haka muke koyon Alqur'ani ba, ba ku ba ma ba koyansa da ma'anoninsa da ba ajabatun aiki da abubuwan da ya kunsa, a'a ma'anonin ba tare da su muke koya ba. Da kaga dole ne mu fi kowa yawan ma'aikata, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata cikin alamomin tabbatarwar zamani, ma'aikata su yawa, masana fahimtar ma'anoninsa kuma su kaɗa, da ma'aikatan da yawa, amma duk kawai wato ɗan zarga ne ba su haɗa abin da ilimi ba, zai dai karanta maka amma bai san ma me yake karanta ba. Kaga ai ta haka aka samu ɗan tafi ɗan Qur'aniyuna, wanda ake cin Qur'aniyuna duk da ba Qur'ani ya ɗin ba ne, tunda da sun zama Qur'aniyuna hakan, to da sun yi aiki da abin da Alqur'anin ya ce na a koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wani. Amma dai an riga an sa muku wannan sunan, saboda suna karanta shi ba sa fahimtar sa, da suna fahimtar sa ba za su faɗa cikin abin da suka faɗa na laifi ba. Ba ta ita hajjar ba wai sai da ita ne ake ba wa mutum lada ba, na ya karanta Alqur'ani. In dai ka karanta Alqur'ani to kowane harafi ka yadda za ka ci, kowane harafi za ka samu wannan lada goma. Allah ya sa mu dace. Waɗannan su ne tambayoyin da za mu yi a yanzu. Da fatan abin da muka yi na daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi na kuskure, Allah ya ji mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.